Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 15 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
India da Faransa da Najeriya na daga cikin kasashe da dama waɗanda shugabannin su suka tsawaita dokar hana fita da zamar daƙile yaduwar cutar nan ta coronavirus din kiya COVID-19. Senata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da ƴar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya Talata sun kira ga gwamnatin tarayyar Amurka da ta samar da kuɗi don taimaka wa masu hidimar jana'iza da busu a faɗin jihar ta New York. Jiya Talata tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa Joe Biden. Mai takarar zama shugaban kasa yana mai kiran Biden din zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba Donald Trump a zaben da za a yi a watan Nuwamba.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta sanar da dokar haramta zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen Kano. Koya jama'a suka ji da wannan labari
gaskiya da naji wallahi wa rasulihi abin da bai mun dadi ba ya mun dadi saboda wannan cuta da ake so a yi controlling dinta idan aka bar mutane sakaka wasu za su iya karuwa su dauka
haka kuma za mu ji matakan da aka saka wasu masu ayyukan sufuri a ciki da wajen birnin na Kano
ikina a daidaita sahu zai dauki fasinja guda biyu ne a babur din sa kuma dole kowa isa abin kariyar hanci kuma yi kokari a saka abin da ake goge hannu a cikin babur.
Za ko mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka samu wata gobara ta lashe kimanin shaguna 30 hada dukiyoyin al'umma. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
India da Faransa da Najeriya na daga cikin kasashe da dama waɗanda shugabannin su suka tsawaita dokar hana fita da zammar daƙile yaduwar shumar cutar nan ta coronavirus in kiya COVID-19 a yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya ke dosar miliyan 2. Ganin yawan waɗanda suka kamu da cutar a ƙasarsa ya kai kusan 11,000. Prime Minister India Narendra Modi ya yi shela jiya Talata cewa dokar hana fita a faɗin ƙasar za ta yi aiki har zuwa ranar 3 ga watan Mayu. Shi kuwa shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya yi jawabi ne da kusan tsakar daren ranar Litini inda ya ce umarnin hana fita zai ci gaba da aiki har zuwa ranar 11 ga watan Mayu lokacin da hukumomi za su buɗe makarantu. A ainihin ƙasar Faransa da kuma yankuna mallakin ƙasar da ke waje al'amarin fa na da matukar sarƙaƙiya kuma har yanzu ba a iya shawo kan annobar ba saboda haka dole ne mu ci gaba da bayar da himma da kuma kafa dokoki gwargwadon mutunta dokokin gwargwadon yawan waɗanda za su cetu a cewar sa. Senata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da ƴar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya Talata sun kira ga gwamnatin tarayyar Amurka da ta samar da kuɗi don a taimaka ma masu hidimar jana'iza da bisu a faɗin jihar ta New York. A wani taron manema labarai da suka kira a gundumar su Ocasio-Cortez da ke yankin Queensboro na cikin birnin na New York, ƴan majalisar dokokin Amurka ɗin biyu sun ce idan aka samar da kuɗin daga lalitar hukumar bayar da agajin gaggawa ta FEMA zai taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi da al'ummomin da ba turawa ba wajen binne ƴan uwansu da suka mutu sanadiyar cutar COVID-19. Sun kafa hujja da cewa New York musamman ma gundumar su Ocasio-Cortez da ke Queens da Bronx su ne turmin tsakar gida shalugudun coronavirus. Schumer, wanda shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka, ya lura cewa hukumar ta FEMA ta taimaka da kuɗin jana'iza bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta bararraka wasu sassan New York a shekara ta 2012. Jiya Talata tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa Joe Biden mai takarar zama shugaban ƙasa. Yana mai kiran Biden zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba Donald Trump a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Makomar ƙasar mu ta dogara akan wannan zaben a cewar Obama. To amma ya ƙara da cewa ba fa abu ne mai sauki ba kayar da Trump wanda ya galbar bazata a shekara ta 2016 kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Obama ya yi kira ga Amurkawa da su ci gaba da abin da ya kira yin imanin cewa ta yi duniya ta kyautatu ta wajen bayar da goyon bayansu ga kwamitin yaƙin neman zaben Biden.
To kafin Ibrahim sake dawo da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa jihar Kano, inda bayan samun mutum na hudu da ya kamu da cutar coronavirus, gwamnatin jihar ta sanar da dokar haramta zirga-zirgar jama'a a birnin da kewayen na Kano har na tsawon mako guda, wadda za ta fara aiki daga karfe 10 na daren gobe Alhamis. Wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwadi ya tattaro mana ra'ayoyin jama'ar Kano dangane da wannan mataki na gwamnati.
Sunana Abubakar Muhammad. Gaskiya na shiga cikin yanayi wanda ban ji daɗi ba. Mu kanmu da muke tuka mahinin Aredi da Sahu, tunda aka fara rufe garin nan da sauran rufe Aza State din nan da ake yi, wallahi muna cikin yanayi ya rigima muke fama da masu mahina.
Sunana Zahraddin Sale, wanda aka fi sani da Diniya. To ni daidai naji wannan labarin, na kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har sau uku. Ina kira ga ƴan uwa musulmi kurin mu koma ga Allah, ga iyayenmu da abokanmu, mu dage da addu'a. Kurin babu abin da zamu yi sai dai addu'a sakamakon wannan musiba da ta shigo mana ta coronavirus.
Sunana Engineer Abdulaziz Nujibrin. Gaskiya dai abin sai dai godiya ga Ubangiji, saboda abu ne da mu kan muke ta tunanin ya kamata a yi tun ma kafin yanzu. In ga kallon yadda makotanmu kamar su Lagos, Abuja, abin ya faru daga irin haka ya faru daga ɗaya biyu. Kuma still an bar boda open, mutane na shigowa ana ta movement.
Sunana Muhammad Awwal Nasiri. Wannan abu ne da duka mutane ba za su so ba, saboda yanayin zirga-zirga da ma'amala musamman ga talaka. To amma idan aka yi duba da irin abin da zai faru idan ba a yi haka ba, ba a dau wannan mataki ba, zai samar da matsala sama da wacce mutane suke tunanin za su shiga. To don haka ba abin da za a ce sai dai Allah ya tsare ya kawo ƙarshen wannan abu.
Anas Lahabu Daurawa. Mun fawala Allah lamarin, Allah shi zai shige mana gaba. Ba mu da abincin da za mu iya ci ne, kullum sai mun fito mun nema. Yanzu ga ni da yayana kwaya hudu, babana ya mutu ya ban min kanne 2018, kuma ni ne babba.
Sunana Yusuf Ado Usman. Mu dai yan kasuwa ne, za mu ce harkar mu za ta dan tsaya mana. To amma kuma bayan da zamu, tunda dai abu ne ya zanto daga inda lai, dole a tsaya a sanya za a samu fita akai, sai dai kuma mu ce to Allah ya sa haka shi yafi alkhairi, Allah ya tsare mana wannan abin da ya faru.
Sunana Hamisu Abubakar. Gaskiya da naji billahi wa rasulihi, abin da ya bai min daɗi ba ya min daɗi, saboda wannan cuta da ake so a yi controlling dinta, idan aka bar mutane sakaka, wasu za su iya karuwa su ɗauka. Idan aka lockdown kuma insha Allah za a samu a yi controlling din cutar, da yardar Allah a samu ta ragu ko ma ta tafi. To shi ne dalilin da ya sa daɗin da na ji na yin lockdown da aka yi ke.
A gaini da Muhammad Ibrahim Kwadi, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ɗauke da sauran labaran duniya.
Tsayawa kai da fata da shugaban Amurka Donald Trump ya cewa shi ke da abin da ya kira cikakken hurumi na kawo ƙarshen umarnin zama gida da kuma sake buɗe harkokin tattalin arzikin Amurka na fuskantar turjiya. Wannan shelar na nuna cewa zai maida kansa sarki, a cewar gwamnan New York Andrew Cuomo. Ya ƙara da cewa wannan fa ba fa za ta saɓu ba. Yayin da yake zantawa da manema labarai jiya Talata, gwamnan ya bayyana cewa gyara ta 11 ta kundin tsarin mulkin Amurka ta fito karara, ta nuna cewa shugaban kasa bai da iko mara iyaka, sabanin yadda Trump ya nuna ranar da ta gabata a wani taron manema labarai a fadar White House. Jiya Talata ta kasance rana mai kyau ga kasuwannin hannayen jarin Amurka da ke Wall Street da birnin New York, inda dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari suka nuna kwarin gwiwa sanadiyar irin labaran da aka ji kan cutar coronavirus. Kasuwar Dow Jones ta cila da maki 559, wato karuwar kimanin kashi 2 cikin 100. Ita kuwa kasuwar S&P 500 ta karu da kashi 3 cikin 100. Sannan Nasdaq ta zaburo da kashi 4 cikin 100. A kasuwannin Turai, abin a surke yake jiya Talata. A London an ga wata yar faduwa, a yanda aka ga karuwar kashi 1 cikin 100 a Frankfurt na kasar Jamus da kuma birnin Paris na kasar Faransa. Kasar Pakistan ta sassauta wasu bangarori na kamfanoni dokar hana zirga-zirga, saboda su samu su koma harkokinsu to amma za ta tsawaita wa makarantu da kuma masu tararruka dokar da makonni biyu saboda a takaita yaduwar cutar coronavirus. Prime Minister Imran Khan ya bayyana wannan shawarar da aka yanke bayan da ya jagoranci wani taron manyan jami'an gwamnatinsa inda aka yi nazarin dokar killacewa a wannan kasa mai mutane miliyan 220 wadda ya kamata a ce wa'adinta ya kare da 15 daren jiya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar sun kai 6,000 a yayin da kuma waɗanda suka mutu suka kai wajen 100. To amma duk da rashin yaduwar cutar sosai a ƙasar idan aka kwatanta da wasu ƙasashen, ƙwararru da kuma jami'an gwamnati sun yi gargaɗin cewa adadin na iya ƙaruwa cikin kwanakin da ke tafe.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To har yanzu dai muna jihar ta Kano, inda tun kafin gwamnatin jihar ta saka dokar hana zirga-zirga a matakan da take dauka na daƙile yaduwar coronavirus, gwamnatin ta sanya dokar takaita daukar fasinjoji ga masu aikin sufuri. Wakilin mu ta Kano Baraka Bashir ta jiyo ta bakin masu ruwa da tsaki a harkar sufuri ga kuma abin da ta hado mana.
Zubalas din nan da muke dan kaiwa shine yake babu matsala. Idan bamu kai balan zama su babura su kwaci, idan bamu fita ba ba za mu samu kuɗi ba. Idan ka dauka a dake ka kaga abin da ya kamata a ce ko bibiyin ne mu dinga dauka domin mu dan samu koda na balatin ne dan fito mu kuma na kashewar sai mu dan samu ruwa mu dan sa aljihu.
An dai akan gaskiya ne ake aka yi wannan ai ba da dibi ne ko inda akan gaskiya ne aka kara in kuma wannan abu an kara shi ne ba kan rahin gaskiya. Muna fatan mu ubangiji Allah ya kama da dauki cikin gaggawa babu addu'a mu kenan.
Wasu fasinjoji su ma sun tofa albarkacin bakin su.
Gaskiya yana goyon baya 100%. Sakamakon yin hakan yana da amfani domin gujewa wannan cuta da ta shigo mana cikin jihar mu. Dukkan iya kokari da gwamnati take yi to amma gashi Allah ya kaddara mun samu wannan. Amma yana goyon baya 100%, saboda kasashen da aka ci gaba da ma abin hawa haka ya gada. A duk lokacin da za ka kawo abin hawa kai kadai kake a cikin sa.
Ci gaba ne a rayuwar mu gabaki daya. Mu mutanen jihar Kano amma akwai ƴansu masu sana'a daga cikin wannan dokoki da aka kafa su kuma ci baya ne a wajen su. Muna bawa gwamnati shawara ta kawo mana ci gaban da za a samu maganinuwa da kowa zai iya harkar shi a jihar Kano mu yi walwalan mu.
Shugaban kungiyar masu sufuri ta KTF ta jihar Kano, Alhaji Ashiru Umar, ya ce sun aminta da wannan sabon doka da gwamnatin Kano ta fito da shi.
Wannan kuduri da mai girma gwamna ya dauka akan wannan annoba da ta shigo mana, muka yadda muka aminta da tsarin da aka zo da shi na cewar kowace mota idan za ta dau fasinja akan sai ta dauki mutum biyu gaba mutum daya. Maganar sharon ita ma an yadda dauki mutum biyu a biyu a sa mutum daya a gaba. Kuma mun yi magana akan wannan face mask da aka zo da shi cewar a su fasinjoji ana roƙon gwamnati wajen rarrabawa fasinjoji, amma dai a haƙu mun aminta da cewar shi direba shi ne mutum na farko ya zama dole ya sa wannan mask a bakinsa. Haka mai adaidai da sau, haka mai kurkura, haka mai duk wata mota da take harkar sufuri.
Shi ma nasa bangaren shugaban hukumar hada-hadar ababen hawa ta Karota Baffa babba dan Agundi ya ce yana da muhimmanci masu ababen hawa su kiyaye da dokokin da aka gindaya musu.
Kada aka yi ta hana daukar fasinjoji a gwamnati directly kusan duyan adaidai ta sahuta shafa an sake duba sauran fannoni gaba daya. An kuma karbi koken yan adaidai ta sahu na farko duk mutumin da yake aiki na adaidai ta sahu zai dauki fasinja guda biyu ne a babur din sa, kuma dole kowa isa abun kariyar hanci a kuma kokari a saka abin da ake goge hannu a cikin babur. Wanda yake tuka tasi zai dauki mutum biyu ne a bayansa, zai dau mutum daya a gaba da shi direba mutum hudu. Wanda suke tuka motocin bus su dauki mutum biyu a kowane siddi mai daukar mutum hudu, su kuma dauki mutum daya a gaba. Mu tabbata da fasinjoji suna saka abun kare hancin su kuma su yi kokari su saka abun goge hannu a cikin motocin su.
Tare da cewa dukkanin waɗannan dokoki an yi su ne domin kare rayukan al'umma tare da tabbatar da cewa ba a samu yaduwar cutar corona a jihar Kano ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gai da Baraka Bashir. To daga Najeriya idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar, gobara ce ta afka tashar motoci ta garin Maradi da ke kasancewa cibiyar tattalin arzikin kasar jamhuriyar Nijar
inda sama da shaguna 30 suka kone kurmus tare da haddasa asarar dukiya mai tarin yawa. Haruna Mbako ya hado mana da wannan rahoton.
Wani itila'i ne ya afkawa tashar motoci ta garin Maradi inda sama da shaguna 30 suka toye tare da haddasa hasarar dukiyoyi masu tarin yawa. Alhaji dan Ada ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwar dake cikin tasha da wannan itila'in ya rutsa da dukiyar su.
Abin da zamu cewa dai kina ga wuta ta tashi. Muna zanna kawai mutane suka ce ai ga wuta nan. To yanzu dai duk shagon da ka sani na wanda ya kone cikin shikar kaya na mutane. Yana'i dai gashi nan ya abku sai Allah ka sauke.
Wannan shine karo na biyu a ƙasa da wata guda da wannan tashar ta garin Maradi ke fadawa a cikin irin wannan bala'i na gobara, abinda ya karayar da shikin al'ummomin wannan garin. Alhaji Bello ya jinjinawa jami'an 'yan kwana-kwana na garin na Maradi da suka kai dauki wa tashar duk da karamcin kayan aikin da suke fama da su, inji shi.
Wanda za a asara na Allah riga ya tsara, sai ya asara, sai ya asara. Mutum abinda muke ma fata, muke ma Allah fata da babu a ce wani ya rasa ran shi ko yayi menene. Ni ban cin waga dukiya da naga ta lalace ta bace, ba abin da ya tara da hankali, kawai da naga safar kofi suna kokari suna aiki. Alhaji Kadiba ko wanda abin da zasu espire rayuwar haka suke tallara rayuwar suna neman su kare mutane dukiyar su. Idan mu sai dai watan addu'a gare su, Allah ya kare.
A nasa bangaren shugaban kungiyar adalci ta masu zirga zirga cewa da Alhaji Sa'idu cewa yayi wannan lamarin ayar Allah ce.
Sai na speak up personne ne va te dire qu'est-ce qui se passe donc on doit seulement regarder voir ça c'est l'œuvre de Dieu même moi j'ai
babu wanda zai iya ce maka ga abin da ya haddasa wannan lamarin. Aya ce ta Allah, ni kankaina sai da na gauta na ci, sai na ruga na fitar da motata daga cikin tasha, kuma na bude kofar tashar domin 'yan kwana-kwana su samu shigowa. Wannan lamarin ya kamata ya ja an kullan hukumomi na jihar Maradi da ma na kasar jamhuriyar Niger baki daya domin sanin matakan dauka don hana irin wannan lamarin sake wakana a garin na Maradi da ma kamfadin kasar ta jamhuriyar Nijar baki daya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gai da Haruna Mamman Bako, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kowane yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Siyasar annobar coronavirus da ta zama ruwan dare game duniya ta shafe lamurran siyasa a Najeriya da Nijar, tamkar yadda lamarin yake a sauran kasashen Afirka da ma daukacin duniya baki daya. Jama'a assalamu alaikum.
It has become necessary to extend the current restriction of movement in Lagos and Ogun states as well as the FCT for another 14 days.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a ranar Litinin da ta gabata yake jawabi ga 'yan kasar, inda ya bayyana tsawaita dokar hana zirga-zirga a jihohin Lagos, Ogun da Abuja, babban birnin kasar, da wasu makonni biyu a nan gaba. Bayan karewar wa'adin farko na makonni biyu da aka diba wa dokar a can farko, matakin da ya biyo ne bayan da kasar ta bada sanarwar cewa ya zuwa yanzu tana da mutane 323 da cutar ta kama a kasar, a yayin da kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutum 10. To sai dai duba da yadda wasu kasashen duniya suka yi tanadi bayan kafa irin wannan dokar, ya sa wasu 'yan kasar kokawa akan irin halin da dokar za ta jefa 'yan kasar, musamman 'yan kasuwa. Adamu Hassan shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar arewacin Najeriya, reshen Abuja.
Mai girman shugaban kasa, ka san mu arewacin Najeriya amma me muke dama da talauci, gashi kuma ka karo hanyar talaucin tunda 'yan bodojin nan da karfe nan ne mutanen mu suke cin abinci, ba tanadar musu komai ba. Noman nan da kace ayi takin nan ba wadata yake ba, yafi na shekarun baya ma tsada. Sannan kuma ga wannan cuta ta fito, coronavirus, me ya kamata ya mutanen nan an kulle su a gida? Wani yana da iyalai, wani yana da yaya 20, wani yana da 15, wani da sauransu. Shin ashe bai kamata a ɗebi dukiya a ciyar da mutane ba? Sai dai mu dinga jin labarin an fuddan ana ta karɓo bashi a ƙasashen duniya. Har yanzu mu ba mu ga komai a ƙasa ba, a karɓo bashi a ce an karɓi kuɗi a hannun mutane. Shin in ma babu kuɗin nan a gurin gwamnati, shi Buhari tunda ya zo ya ce zai yaƙi corruption ne, mutum ukun ya kama a ƙasar nan ɓarayi, zai iya karɓo kuɗin da zai ci da ƙasar nan gaba ɗaya?
Wasu 'yan Najeriya ma a birnin Eko, inda aka fara samun cutar ta farko a ƙasar, sun bayyana yadda suka ji da tsawaita dokar da aka yi.
Babban matsalar ita ce dan abin masarufi da gwamnati za ta bayar a ce a raba wa talaka, saboda talaka ya dan samu sauki, tunda mafi yawan al'umma sai sun fita sun nemi abin da za su ci. To yanzu tunda an ce su zauna a gida, kaga tabbas za su so a ce gwamnati ta taimaka a gaya wurin kyautata musu da dan abin da za su samu su ci da iyalansu. Ba a maganar wani bukata bayan abin da za a ci da iyalai. To kaga anan tunda an kara wa'adi yanzu, a menene ita gwamnati ta yi damara ko kuma ta shirya za ta fitar don ta kyautata wa talaka? Saboda in dai har gobe talaka ba zai zama ya samu abin da zai ci da iyalan shi ba, to maganar a ce a killace talakawa, mutane su zauna a gida, yana da wahalan gaske. Tabbas ba za mu zo mutanen kasar nan kamar yadda muke ganin wayansu kasashe, mutum 1000 sun mutu, mutum 100 kaza sun mutu, mutum kaza sun mutu. Ai muna nan muna ta addu'o'i, ba za mu yi fatan a ce kasar mu nan Najeriya mun samu irin wa. Amma kuma a duba can kasan, yaya gwamnatin kasan take da al'umar kasan?
A ra'ayin mu dai gaskiya ba mu ji dadi ba, kuma dan ba yadda za mu yi ne, ba domin saboda komai ba, dan koda dan a kare lafiyar mu ne. To yunwa ma ita ma wani abu ne da ake kare lafiya ka. To alhamdulillah ba wai mu mun ce daukan matakin shi ne ya dame mu ba, a'a, matuƙa talakawa suna cikin matuƙar hali na yunwa da talauci na rashin abin da za su ci abinci na masarufinsu na yau da gobe. Kuma sai ta kasance bayan rashin abincin kuma an zo an sake a bari waɗansu suna ɗaukan makamai suna zuwa suna musu fashi a cikin gidajensu da kan hanyoyi. Wannan shi ne zafin mu a kai. Amma mutum ka ajiye shi a gida kuma babu abinci, to kuma ai akwai tsanani a ciki.
I am fully aware of the great difficulties experienced especially by those who earn a daily wage, such as traders.
Da zalika shugaban ya ce yana sanar da yanda lamarin zai kawo kalubale ga talakawa, da sai sun fita ne sukan samu abinci, amma duk da haka ba zai sassauta dokar ba. Haka nan shugaban ya kara da cewa shirin tallafin rage kunci zai ci gaba da wanzuwa don taimakawa jama'a lokacin da suka zauna a gida.
Dokar wadda ta hada da rurrufe makarantu da kasuwanni da kuma haramta dukkan wani nau'i na taruwar jama'a, ciki har da tarukan ibada, ta janyo cece kuce da musayar fahimta a tsakanin malaman addinin musulunci a ƙasar, musamman akan bukatar rufe masallatan juma'a inda ɗaruruwan mutane ke taruwa. A yayin da wasu malamai suka tsaya kai da fata cewa babu hujjar hana su yin ibada musamman sallar juma'a, wani shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Farfesa Mansur Ibrahim, yana ganin wannan fitawa tana da gyara.
Ya akai al'ummar masana a wani fanni daga cikin fannonin ilimi suka taru baki ɗaya suka ce ga abin da za a yi, kuma mu muke so mu ce ba za mu yi ba. Ba mu muke karantar da mutane fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ba? Ashe likitoci ba su ne ahlu dhikri a wannan fanni ba? Ko so muke dole sai na bu fanni kadai ne dole ne a tambaye mu kuma a yi aiki da shawaran mu? Sauran fannoni ba su da amfani. Ya ku yin wana musulmi, duk yadda muke kishin sallah, yana da kyau mu sani cewa masallatan mu ba su kai darajar masallacin Makka da masallacin Madina ba. Yanzu halin da ake ciki an kulle su, an hana mutane sallah a cikin su, kuma al'umma sun bi suna godiya sun zauna gidajensu suna bibiyar abin da ke faruwa. Sannan malaman kasar gaba ɗaya sun bada goyon baya. Wasu suna faɗin cewa to ai an buɗe kasuwanni a irin Kaduna da wasu wurare, da haka masallaci ma ya kamata a buɗe su. Abin da ya kamata ɗin mutane su sani shine kasuwa da masallaci da tashan mota da duk wurin haduwar jama'a a yau suna iya zama musiba ga ci gaban yaduwar wannan cuta, kuma gaba ɗaya ya kamata a kulle su. To amma idan ya zan ba zai a kulle duka ba, aka kulle wani bangare aka bude saboda maslaha, to babu shakka haka yafi sauki bisa ga a ce gaba ɗaya ko ina a bude. Sannan ina son mutane su sani haƙƙin Allah yana da sauki kwarai saboda sauƙin addininmu. Idan an ga halin uzuri da lalura ya shiga, babu laifi a yi amfani da sauƙi da rahusa wadda Allah ya kawo. Allah ya yi izini a lokacin lalura a yi sallah cikin gida. Amma haƙƙin wanda bai da abinci kuma hukuma ta kasa ta kai masa abinci a kofar gida, to wannan wajibi ne a bashi dama ya fita ya je nema ta fuskar lalura da ka'ida da malamai ke cewa iltikabu akhaffi dararai. Idan cuta biyu ta haɗu, dole a ɗau guda, to a ɗauki wadda a mafi sauki. Don haka ba zai yi a bar mutane su wuce da yawa cikin gidaje ba, dole a bari su fita su nemo. Akwai masu cewa in dai mun yi imani da Allah kuma mun yi addu'a, tabbas babu abin da zai same mu. Abin da ke so in ce, wannan tauhidi ba su dora shi a muhallinsa ba. Sai mu tambaye su, Abu Ubaida ibn al-Jarrah da ya rasu cikin annoba makamancin wannan, da Mu'az ibn Jabal da ɗaruruwan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, imani abba su da ko addu'a abba su? Muna nan muna shirye-shiryen azumi, kuma ga dukkan alamu wannan lamari zai shafi ibadojinmu na azumi, musamman sallar tarawih. Abinda nake roko malamai su faɗakar da mutane cewa sallar farilla guda tafi duk sallolin tarawihin da za mu yi da farkon azumi har ƙarshensa. To inda za mu iya barin sallar farilla saboda uzuri, to in an ce mu aje sallolin tarawih mu yi su a gidajenmu, to ba a saba ma Allah ba. Yanzu za mu lura umra da hajji duk ƙarshe ba za su samu a wannan shekara bisa ga sanarwar da ƙasar hukumar Saudiya ta yi. An ba da sanarwa babu tarawih, babu umra, babu aikin hajji. Don haka wannan shekara za ta zama ita ce ta 41 cikin tarihin musulunci na shekarun da ba a samu aikin hajji ba saboda wasu dalilai. Don haka yana da kyau kan mu samu rayuwarmu cewa wai mu ƙarfin imaninmu ne ya fi nasu, ko kuma su ba su gane tauhidi ba, ba su iya bar mu Allah, mu muka iya bar mu Allah.
Don haka ne kuma za mu dasa aya, sai a tare mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya, Babangida Jibril da Sule Mumuni Barma, Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gai da Murtala, to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Da Faransa da Najeriya na daga cikin ƙasashe da dama waɗanda shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da zamar daƙile yaduwar shumarar cutar nan ta coronavirus inkiya COVID-19. Sanata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da 'yar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya Talata sun yi kira ga gwamnatin tarayyar Amurka da ta samar da kuɗi don taimaka ma masu hidimar jana'iza da busu a faɗin jihar ta New York. Jiya Talata tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa Joe Biden mai takarar zama shugaban ƙasa, yana mai kiran Biden ɗin zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba Donald Trump a zaben da za a yi a watan Nuwamba.
Kafin mai sallama, zan yi amfani da wannan damar domin miƙa saƙon ta'aziyarmu ga Umar Faruk Adamu da Idris da sauran iyalan marigayi mai girma Uban Domin Gumel, wanda Allah ya yi wa rasuwa, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, ya kuma baiwa iyalai haƙurin jure da shi. Mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Masu sauraro, an muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shirinmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da yake na gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Diodo ne wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Ni Sarfi Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da murya Amurka. An jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.
Idris